Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 105.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da safiya Laraba 15 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ni ne Sarkin Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da masu ran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Sojojin kasar Zimbabwe sun ce ba hamɓarar da gwamnatin kasar suka yi ba za ku ji me suke nufi da hakan. Masu ba fitakar kare haƙƙin bil'adama sun kira ga hukumomin Uganda da su tsare shugaban Sudan Umar al-Bashir. Sannan wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da Koriya ta Arewa saboda shirinta na gina makaman nukiliya yayin da al'ummar ƙasar ke fama da yunwa.
Kanin labaran kenan aka ji. To bayan labaran duniya za a ji cewa ana zaman ɗarɗar a ƙasar Zimbabwe.
Idan haka ya tabbata, wato ƙasar Zimbabwe za ta shiga cikin rikici kenan. Saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zamanto Turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakan.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin abin da ke faruwa a Zimbabwe. Matasan kabilar Ijo sun nesanta kansu da kiran tsagirin yankin Niger Delta na sake kai hare-hare.
Ai shi ubansu ai. Ashe baka taba zuwa Niger Delta ba ka zo? Za ka gan Fortuna, Buhari, military attire, kayan soja, gidajen mu.
Sai kuma shirin demokradiya a yau wanda Sahabu Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba sojojin kasar Zimbabwe sun ce ba hamɓarar da gwamnatin kasar suka yi ba suna masu cewa da ɗaɗɗan shugaban kasar Robert Mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya. Muna bibiyan ɓatagari ne kawai da ke zagaye da shi waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a ƙasarmu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya, in ji wata sanarwa da sojoji suka fitar da kafar talabijin. Wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayar na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai ƙarfi a Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe, da safiyar yau Laraba. Har ila yau shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun ƙasar akan titina da safiyar yau Larabar, sawa'i bayan da sojojin suka karɓe ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na ZBC. Al'ummar ƙasar sun ce a maimakon su kalli labarai da ƙarfe 11 dare sai aka yi ta saka waƙoƙi na bidiyo. Wani kakakin ofishin jakadancin Amurka a birnin na Harare ya faɗa mu da Amurka cewa babu wata alamar tarzoma a daren jiya, wato Talata kenan, zuwa wayewar gari yau Laraba. Sannan bai tabbatar da kasancewar motocin sojoji a kan titina ba. Ofishin jakadancin na Amurka ya yi gargaɗi ta kafar yanar gizonsa ga Amurkawa da su zauna a gidajensu su yi aiki daga gida. Bayan kuma da aka zauna cikin zullumin ko dakarun ƙasar sun karɓa ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na ZBC ne, sojoji sun tabbatar da cewa suke tafiyar da ragamar al'amura. A wasu sanarwa da suka watsa kai tsaye daga haikutan gidan talabijin ɗin na ZBC, Manjo General Sibisiso Moyo ya ce abin da ya faru ba juyin mulki ba ne, sun karɓa iko ne kawai.
To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social and economic situation in our country, which if not addressed may result in a violent conflict.
General Moyo kenan yake cewa muna so mu yi bayani dalla-dalla ga daukacin al'ummar kasar nan da ma sauran duniya cewa ba wai sojoji sun karɓe mulki ba ne, abinda muka yi shi ne muna so ne mu yi furwan sanyi akan takaddama siyasa da ta tattalin arziki da ke illa ga kasar mu, wacce idan ba a tashi tsaye ba za ta iya haifar da mummunar tarzoma a ƙasarmu. Wannan takaddama dai ta samo asali ne tun a makon jiya bayan da Mugabe ya kori mataimakinsa Emmerson Mnangagwa tare da zarginsa da cewa ya ci amana da kuma kitsa shirin karɓe mulkin ƙasar. da yawa dai sun kalli wannan mataki na Mugabe a matsayin wani yunkuri na dora matarsa Grace Mugabe a matsayin mataimakin shugaban kasa, wanda hakan zai bata damar mai gurbin sa idan ya ritaya ko kuma ya rasu. A wani taron manema labarai da aka yi ranar Litinin, shugaban dakarun kasar General Constantino Chiwenga ya gargadin cewa zai shiga tsakani idan har Mugabe bai daina koran magoya bayan tsohon mataimakin sa ba, waɗanda yan jam'iyyar mai mulki ne ta ZANU PF. Ana dai tsare da wasu da yawa daga cikin su tun bayan da aka kori mataimakin shugaban kasar a ranar 5 ga watan Nuwamba. Shugaban Mugabe ya karbi ragaman mulkin kasar ta Zimbabwe ne tun da ta samu yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya a shekarar 1980. Muna dauke da karin bayani kan wannan dambarwar siyasa bayan kun gama jin labarai.
Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suna kira ga hukumomi a Uganda da su tsare shugaban Sudan Umar Al-Bashir, wanda yake ziyara aiki ta kwanaki uku a kasar. Suna masu neman da amiƙa shiga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC domin ya fuskanci tuhuma. A shekarar 2009, kotun ta ICC ta samu shugaba Al-Bashir da aikata laifuka biyar da suka jibanci cin zarafin bil'adama. Sannan aka same shi da wasu laifuka biyu na aikata laifukan yaƙi a rikicin da ya faru a yammacin Darfur. Har ila yau a shekarar 2010 an caje shi da laifin aikata kisan ƙare dangi a rikicin na Darfur. Shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Network, Muhammad Dufuna, shine ya karanta wata sanarwa a madadin wasu dimbin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Uganda. Sai dai mai magana da yawun gwamnatin Uganda, Opono Fondo, ya ce ba su iya tsare shugaban wata ƙasa mai ci ba. Ofanda har ila yau ya faɗa wa shirin South Sudan in Focus cewa sun yi amanna shugaba Al-Bashir na taka rawar gani wajen wanzar da zaman lafiya a yankin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da Koriya ta Arewa saboda shirinta na gina makaman nukiliya da na masu linzami yayin da al'ummar ƙasar ke fama da yunwa. Kungiyar Tarayyar Turai haɗe da ƙasar Japan ne suka jagoranci gabatar da wannan ƙuduri a gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama. An kuma amince da shi a mataki na bai ɗaya, sannan za a miƙa shi ga babban zuwan Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwamitin ya yi tir da ƙasar ta Koriya ta Arewa saboda yadda take karkata a kudadenta domin kera makaman nukiliya da na masu linzami nau'in ballistic, a maimakon mai da hankali kan kyautata rayuwa al'ummarta. Kwararru sun yi amanna cewa kashi 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar ta Koriya ta Arewa ba su da wadataccen abinci. Sai dai jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya, Ja Song Nam, ya ce gwamnatinsa ta yi fitali da wannan matsaya da aka cimma. Yana mai cewa wannan wani nau'in takalar faɗa ne ta fuskar soji da siyasa, sannan shiri ne da aka kitsa haɗe da kulle-kullen Amurka da sauran abokan hamayya.
Daga ƙarshe, hukumar da ke sa ido kan abinci da magunguna a nan Amurka ta amince da wata fasahar da ake sakawa a jikin ƙwayar magani. Ƙwayar maganin da ake kira abilify-myside a Turanci, wadda ake amfani da ita wajen warkar da cututtukan da suka shafi taɓin hankali. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda wasu ku suka ji a labaran duniya, an ji karan fashewa har uku a kasar Zimbabwe, kuma rahotanni na cewa sojojin kasar sun karbe ikon gidan rediyon gwamnati. Kan haka ne nazanta da mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum, Guba na Maiwa.
To a kan gaskiya idan aka tsaya ka dibe kasar Zimbabwe, wato abin da yake nufi shine cewa da ba wai al'ummar kasar Zimbabwe ba ce ta yi Allah wadai da ikon na shi Robert Mugabe, amma ina ganin cewa da kamar akwai bayan hakan akwai turawa, saboda kun san da idan aka tsaya ka dauki tarihin kasar Zimbabwe da kuma shekarun baya abin da ya wakana a kasar Zimbabwe, kin wato turawa suna Allah wadai da ikon da shi Robert Mugabe yake yi. Wato wannan ya nuna cewa da asara ce a ƙasar Afirka idan ya zama to abin fa ya tabbata. Idan aka yi juyin mulki, to wannan juyin mulkin ba hotcewa da juyin mulki bane na ƴan ƙasar Zimbabwe, amma juyin mulki ne da hoto musu daga ƙasar waje.
To kamar da kace akwai maganar turawa, me ya kawo turawa ciki? Kana tunanin da hannunsu kenan a ciki?
Eh, tabbata tabbata akwai hannun turawa. Duk in aka ce maka an yi juyin mulki a ƙasar Zimbabwe, tunda dama sun jima suna hangen wannan abin kamar suna hasashen su yi juyin mulki a ƙasar Zimbabwe kin ba su samu dama ba abin da ya kawo shine cewa da wato shi shugaba Mugabe da ya zamanto ya kwato ƴancin ƙasar Zimbabwe a hannun turawa Ingila kuma ya zamanto a wani zamanin ko ka yarda ko baka yarda ba da abin da yake yi wato ya so kwato kamar duk abin da ya zamanto gonaki da wuraren amfani na kasar ta Zimbabwe a hannun turawa Ingila tunda su ne suka mamaye duka wannan ababen ya maida wa ƴan kasar Zimbabwe kuma ga tsananin talauci na kasar to wannan shi yana kawo tunda su mutanen Ingila sun tsora sai da wannan kamar ya kwace kasa ya mai gonaki ya maida wa kamar ƴan kasar Zimbabwe
to sai dai wasu za su kalli cewar ganin cewar a makon da ya gabata ya kori mataimakinsa kuma yake wa matarsa gidan sharar fage cewa ita za ta mai gurbin sa wasu na ganin cewar hakan shine kawo rashin zaman lafiya a kasar shin baka ganin hakan shine
Babadige wannan duka korar kuda da baki ne mutane suke yi wannan juyin mulki da aka yi shi kuma kowa ya sani a nahiyar mu ta Afirka a nan wurin in aka ce an yi juyin mulki to ko da wani lokaci za ka samu kamar hannun kasashen Turai a ciki ko kasar Faransa ko kasar Ingila ko kuma kasar Portugal wato shi wannan kin idan ya dauki wa'annan matakin nan ni ban goyi ba matakin nan kamar cewa da kamar ya kore makadashin nashi ba ya kawo matarsa ko kuma wani can wajen ya zamanto kamar wanda za ya dauki wurin shi idan shi ya daga ban goyi ba haka ba amma na hison komi da komi ya zamanto ƴan Afirka ne da kansu suke dauko haka wannan juyin mulki idan ya zamanto an yi juyin mulkin fa idan ya tabbata to ni na tabbatar da cewa akwai hannun kasashe na Ingila kasar Ingila da sauran kasashen Turai gaba ɗaya saboda irin kama siyasa wadda shi Robert Mugabe yake dauka ta cewa da a maida wa talaka ga kasar su domin su samu su rayu
to kamar da kace idan ya tabbata shin menene makomar kasar Zimbabwe idan hakan ya tabbata
idan haka ya tabbata wato kasar Zimbabwe za ta shiga cikin rikici kenan saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zamanto turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakal iko na kasashenmu idan aka ce an yi juyin mulki har ma ya zamanto kamar wanda ya zamanto ya kwato iko daga hannunsu na su turawan to abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a cikin kasar ta Zimbabwe saboda kada ku manta da cewa da akwai kabilu da yawa su kuma turawa ba abinda suke nema a cikin duniyar nan sai su sa wannan kabila da wannan kabila ta kasa guda ba shi ina fargaban cewa da kamar abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a kasar Zimbabwe kamar kwanciyar hankali wanda muka san shi da kasar Zimbabwe har yanzu
rayuwar Afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa rayuwar Afirka wa a lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa rayuwar Afirka
mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum kenan buba na maiwa sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin jin ƙarshen wannan tattaunawar yanzu kuma za mu leƙa birnin tarayyar Najeriya Abuja inda matasan kabilar Ijo suka yi taron nesanta kansu da kiran tsagirin yankin Niger Delta ga rahoton Nasir Adamu Alhikaya
Why are people feeling marginalized? Why can't people have access?
Me yasa mutanen mu na Niger Delta ke ganin an nuna musu wariya? Ko me yasa mutanen mu ba sa samun isa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari? Tambayoyin sarauniyar labari Zainab Akasubo Abiola ta yi gabanin taron da matasan kabilar Ijo suka yi Abuja don barranta daga ƴan tsagirin Avengers. Zainab Akasubo wacce na daga matan marigayi Moshid Abiola da ta fito daga Niger Delta ta ce matasan sun tuntube ta don komawa tsagiranci amma ta taka musu birki don ba da dama a cewar ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karfafa mu'amala da al'ummar yankin da ta ce suna kaunar shugaba.
Ade yadda za su ma yarda da shi ai shi ubansu ai ashe baka taba zuwa Niger Delta ba kazo za ka gan fotuna Buhari a military attire kayan soja gidajenmu gidan sarakuna namu gidajen mutane So in ba mu san shi ya zamu framing hotunan nsa mu sa gidajen mu mu ce ga Buhari ga shugaban kasan mu mun yarda da shi ai muna son shi amma ya tosa muna ya zai je America ya ce ai nan 5% ko saboda mutanen da ya sa wai sune coordinators nashi gaskiya sunan ta gaskiya idan kai sarkin yaki zaka je yaki dawa kake zuwa yakin
matasan dai na ijo na cewa ba sa tare da masu tada fitina.
We have confidence in Pandev. We also have confidence in whatever process that can be sincerely brought on the deck.
Nan ma sakataren matasan ijo ne na kasa Afrik Kemefado ke cewa suna da ƙwarin gwiwa ga tattauna da zauren sarakuna da dattawan su suka yi da gwamnatin Najeriya da take ce ake kira Pandev kuma suna da ƙwarin gwiwa ga kowane irin shiri na hakika da gwamnatin za ta dauka na rayayen yankin nasu. Bako mai jawabi a taron Manjo Hamza Al-Mustafa ya ce kuma me matasan suke nema rungumar salama ita ce hanya mai kullewa
da yake da kansu ne kuma su suka san sirrin kansu da kansu suke Allah wadai da haka sauran da suke da makamai a hannunsu suke ganin haka zai tasiri san san cewa yanzu an riga an wuce nan an shiga jiya su fa yanda muke tafiya tare da su a shirye suke ma su fallashi sauran a kuma yi abin nan cikin ruwan sanyi a da ganin su yanzu sai an har akai an kashe biliyoyin naira sannan ma a zauna da su su ma an ka ballo nan wani bangare je ballo can so kullun a fitinar ake to har aka zo ga yau ai alhamdulillah na san yanda suke a da tunkarar su ma kanta kai musu magana ma yaki ne tashi hankali ne shaye shaye ga makamai kala kala a hannu ga kuma ma duk abin da kai inda kace Najeriya su su gani suke su ake cin zali kawai saboda haka komai za su kwace shi da karfi to a yau ga sai su da kansu suke Allah wadai da irin masu wannan hali to lalle ka san an yi nisa
bukatun matasan sun hada da kaurar da kamfanonin mai kama aikin tsaftace ogoni da kuma fara aikin jami'ar fasahar teku ta Okeran Koko tuni ministan Niger Delta Usani Ogoro Usani yace an fara aikin jami'ar daga yatar masu neman aiki su cike takardar bukata dan cike guraben da suka rage Nasura da Malika madar Amurka daga Abuja
A gaida Nasiru Adam Yalhikaya, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin me yasa jam'iyyar Democrat ta nan Amurka take rawan jiki kan sakamakon zabe da aka yi a makon jiya? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a taronmu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Talata ta makon jiya wato 7 ga watan nan aka yi wasu zabubbuka a wasu jihohi inda jam'iyyar Republican ta fadi. Zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey jam'iyyar ta Republican ba ta kai labari ba. Wataƙila abin da ya ƙara jam'iyyar Democrat ƙwarin gwiwa a zabukan shine lashe wasu kujerun majalisar dokokin jiha a jihar ta Virginia, a wurare da ko da wasa jam'iyyar ba ta taɓa zaton za ta samu nasara ba. Wataƙila hakan ya sa harar shugaban marasa rinjaye jihar a majalisar dattijan na Amurka Chuck Schumer yake cewa irin waɗannan alamomin ne jam'iyyar Democrat ta fara gani kamun zaben rabin wa'adi na gwamnatin Obama, inda jam'iyyar ta sha mummunar kaye har jam'iyyar Republican ta samu rinjaye a majalisar wakilai ta tarayya. Anya ba riga malam masallaci bane ga jam'iyyar ta Democrat ta fara nuna ƙwarin gwiwa haka shekara ɗaya kafin zaben na rabin wa'adi, wannan ko ita ce tambayar da na yi wa Dr. Sufiyanu Sa'idu Ali Inkiya mai biyar.
Ƙwararku, akwai sakamakon wasu daga cikin kujeru na House Delegates sun kwashe su fiye da Republican. Ba wanda a wancan zabubbuka na baya za ka ga cewa yawanci jam'iyyar Republican suke da rinjaye a waɗannan kujeru. Ko kuma baya ga haka kamar shi gwamnan wannan nake so in ce sorry New Jersey. Yana bayan shugaba Donald Trump kwarai da gaske kuma yadda yake zakewa kan al'amuran siyasa da kasan nan da kuma ya shiga da fita kan al'amuran da suka shafi jam'iyyar ta Republican. To kaga a ce an kada gwamnati an kada New Jersey kuma Democrat ta karbi kaga ai ba karaman nasara ba sai Republic.
Kusan zamu ce ba sabon abu ne a yadda muke kallo. Misali zamanin da Obama ya zama shugaban kasa da shekara guda jam'iyyar Democrat ta yi kokari ta samu nasara a jihar Virginia. Bata samu nasara ba lokacin gwamnatin dan Republican ne, bata samu nasara ba dan Republican ya ci wannan jiha. Jihar New Jersey jiha ce ta Democrat, amma a lokacin dan Democrat ke gwamna yana neman wa'adi na biyu. Obama ya yi masa yakin neman zabe kuma ba su samu nasara ba, saboda kan ka duba abin da ya faru karkashin yan ya samu Republican, yanzu haka ya samu Democrat a waɗannan jihohi musamman guda biyu a zaben gwamna shekaru hudu da suka wuce. Shin ba ka gani kusan alama ce kawai ta siyasa abun na iya canzawa kaman damuna ce?
To haka ne kamar yadda ka faɗa, to amma kuma abin dubawa shine waɗannan jihohi ne fa masu dimbin tarin Turawa gagayen fata na Kinifi, kuma musamman ita Virginia, kuma alamu na nuna cewa kasancewar zaben da ya wakana kwanan nan za ka ga cewa kabilanci ya shiga sosai ciki da kuma nuna bambancin launin fata. So amma kaga Turawan nan sun fara dawowa daga rakiyar wannan gwamnati tun daga yanzu, suna nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnati take tafiya. Ina ganin alamu ne da suke nuna cewa mutane sun fara dawowa daga rakiyar shi wannan shugaban kasa, kuma hakan na iya bawa jam'iyyar Democrat kwarin matuƙa da gaske a sauran jihohi.
Akwai zaben rabin wa'adi da za a yi baɗi, shin wannan alama ce ta abin da zai faru? Ma'ana akwai tuni yan Democrat sun fara buga gangan cewa watakila za su kwace majalisun, musamman majalisar wakilai ta tarayya da sauransu. Akwai hujjar samun wannan kwarin gwiwa kusan shekara guda kafin a yi wannan zabe?
Gaskiya a ra'ayina zan ce maka akwai. Dalilin kuwa shine waɗannan jihohin da aka fara da suna House da sauransu, kasan aka zo zaben wannan na rabin wa'adi, kasan cewa za su taka rawa kwarai da gaske su ma. Kuma in ka lura fifikon yanzu ma bai da yawa.
Dama al'ada ce zaben rabin wa'adi jam'iyya da ke rike da kujerar shugaban kasa yawanci takan faɗi zaɓuɓɓukan nan. Ganin wannan jam'iyya mai mulki tana shirin wato yin ragi ko rangwame ga harkar haraji, abu ne da ke da farin jini ga Amurkawa da yawa. Ba ka gani in aka samu nasara aka samu cibiyan bukata wajen rangwamen harajin nan, wannan zai taimaka jam'iyyar batun cewa kwace majalisa hannunta magana ta mutu?
To ni ba na jin rangwamen haraji wani al'amari ne da yake da taka muhimmiyar rawa a wajen wasu Turawa, musamman ga wanda ya fahimci irin shi salon harajin da shi shugaba Donald Trump ya kawo. Ba salon haraji bane wanda talaka na ƙasa zai mora kamar yadda wasu suke gani. Abin da yake akwai masiya akasarin abubuwan da ya kawo cikin kullin harajinsa shine yana so ya bawa ƴan uwansa masu kuɗi dama na a rage musu haraji da suke biya domin samun nasarar dawo da wasu kamfanunnuka da ya alkawari a kasar zaɓe zuwa Amurka domin su ci gaba da ayyukansu a nan ƙasa Amurka maimakon ƙasashen waje da suke yi sakamakon tsadar haraji. Yawanci mutanen da suke na ƙasa talaka ba su da ɗimbin dukiyar da za su sa ran cewa za su samu wata gagarumar nasara ko kuma wani kuɗi mai ɗimbin yawa in an rage harajin nan. Kuma ragin harajin ba irin wanda ni da kai mun shiga shago mun sai abu bane za a ce yanzu maimakon mu biya 6 ko 7% da su za mu biya 1% ba haka abu ne kuma.
Ba ka ganin batun rage harajin in haka kamfanonin za su dawo wannan zai taimaka wajen ƙara rage rashin aikin yi?
To ai ko a yanzu ba wai babu ayyukan yi bane a Amerika, sai dai a ce mutane ba su da kwarewa ko skills za a ce na ayyuka, amma akwai dumbun ayyuka in ka duba abun da ke wakana.
To ya batun kaga kasuwar sai da hannayen jari kaga yadda take ta ƙara cirawa sama, saboda watakila ana gani manufofin wannan gwamnati yana da kyau ga kamfanoni ko kuma ga 'yan kasuwa. Wannan ba zai taimaka ba ga ganin cewa ƙasar nan ƙasa ce da ta dogara kan harkar kasuwanci, wannan yanayi na ci gaba da ake samu kasuwar shinku wannan zai taimaka mata a zaɓuɓɓuka masu zuwa?
To kar ka manta dai shi shugaba Donald Trump ɗan kasuwa ne, kuma duk abin da zai yi domin ya kare yawan interest na mutanensa 'yan kasuwa ka san shi zai fi mai da hankali. To saboda haka ba za mu yi mamaki ba mun ga cewa kasuwa tana ta ɗagawa yanzu.
To
amma ya kamata mutane su lura fa su duba sosai. Tarihi ya nuna duk abin da ya tafi ya sama kuma ya kai ƙololuwa karshen faruguzuwa ya ce za ta gaya faɗo ƙasa.
Dr. Sufiyanu, akwai wani darasi ga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya akwai abin da za su koya daga wannan zabe na Amurka?
Warin ku akwai da dama. Ila ya kamu yi kira ga al'ummar kasa da su tsaya su ba. Zabubbukan da suke dosowa na ita Najeriya da kai magana lokaci ne da ya kamata jama'a su tsaya su yi tunani. Da mun saba wani mutum na iya fitowa ya ce ga alƙiblar da za a yi ko a zabi wani ko a zabi wani. Siyasar Ubangida nake magana. To ina ga lokaci yayi da ƴan Najeriya za su bar siyasar Ubangida. ƴan Najeriya ya kamata su zama ƴan ƙasa ne masu ƴanci da cin gashin kansu. Ya zama cewa talaka shine zai zabi mutumin da yake ganin zai kai shi gidanci. Ya zama cewa al'umar mu za su tashi su duba mutane masu tarihi, masu aqida, masu manufar ci gaba da san gina ƙasa. Kuma lokaci yayi da ya kamata a ba matasa dama su fito su shiga gwagwarmaya matuƙa daga ciki. Musamman duba ga an rage shekaru ma ta karkaru da za a yi na kakar zabe da za ta zo na 2019 a Najeriya. To ya kamata lalle ɗan ƙasa su fito musamman matasan mu su fito su tsaya a dukkanin matakai na zaɓuɓɓuka da za a shiga. Wanda kuma ina ganin hakan insha Allahu na iya kawo sauyi matuƙa da gaske. Kuma su waɗanda suke shugabanci a yanzu ya kamata su sako matasa cikin gwamnati.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamuna madadin ladan Ibrahim Ayawa wanda ya haɗa mu da mai fashin baki Dr. Sufiyanu Sa'idu Ali mai biyar ɗin da shi Dr. Sa'idin da kuma Cibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan daka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bar mu koma ga Mahmud Lalo ya ba mu takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba sojojin ƙasar Zimbabwe sun ce ba hamɓar da gwamnatin ƙasar suka yi ba suna masu ciwa da ɗan shugaban ƙasar Robert Mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya. Muna bibiyan ɓata gari ne kawai da ke zagaye da shi waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a ƙasarmu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya, in ji wata sanarwa da sojojin suka fitar ta kafar talabijin. Wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayar na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai ƙarfi a Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe, da safiyar yau Laraba. Har ila yau shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun ƙasar akan tituna da safiyar yau sawa'i bayan da sojojin ƙasar suka karɓe ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na ZBC. Al'umma ƙasar sun ce a maimakon su kalli labarai da ƙarfe 11 dare sai aka yi ta saka waƙoƙi na bidiyo. Hukumar da ke sa ido akan abinci da magunguna a nan Amurka ta amince da wata fasahar da ake sakawa a jikin ƙwayar magani. Kwayar maganin da ake kira abilify-mastite a turanci wacce ake amfani da ita wajen warkar da cututtukan da suka shafi taɓin hankali. An saka mata wata kwayar na'ura da za ta riƙa bibiya tare da baiwa likitoci da masu jinya damar gane ko marasa lafiya suna shan magani akai-akai kamar yadda aka rubuta musu. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suna kira ga hukumomin Uganda da su tsare shugaban wato Sudan Umar Al-Bashir. Wanda yake ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar suna masu neman da a miƙa shi ga kotu hukunta manyan laifuka ta ICC domin ya fuskanci tuhuma. A shekarar 2009 kotun ta ICC ta samu shugaba Al-Bashir da aikata laifuka biyar da suka jibinci cin zarafin bil'adama. Sannan aka same shi da wasu laifuka biyu daban na aikata laifukan yaƙi a rikicin da ya faru a yammacin Darfur. Har ila yau a shekarar 2010 an caje shi da laifin aikata kisan ƙare dangi a rikicin na Darfur. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Network Muhammad Indifuna shine ya karanta wannan sanarwa.
To madalla, kafin mu yi sallama muna miƙa saƙon bangajiya ga Mariya Sa'id Babafanta da angonta Hussein Ibrahim na Annabi wanda aka ɗaura auren su ranar Lahadi. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Hajiya Hasanatu Alhaji Manga Gombe wacce aka fi sani da Aiya saboda da tsohon mijinta Ahmadu Walo Gombe wanda ya rasu ranar Litinin bayan fama da jinya. Allah ya ji kansa da rahama ya kyautu kuma namu ƙarshen. Masu sauraron mu anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kan da hanci za ku ji mu dauke da wani safin shirin yanzu amma dan Muhammad Lalo da yake gabatar da shirin da kuma Subahiru Jiyodo ne wanda ya hada shirin sai kuma injiniyan mu ne Darrell Smith ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mu sake haduwa an jima kadan assalamu alaikum.